Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka ake so a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 27 ga watan Satumba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Yau da gobe. To ai makonnin nan da muka shiga, hankali ya karkata ne akan hotunan tsirrai shi dake yawo a kafafen sada zumunta na wasu fitattun ƴan TikTok da kuma waɗansu matasan maza da mata. Wannan yanayi ya zo a bazata ga dimbin jama'a, inda aka jera makonni ana fitar da waɗannan bidiyo na tsiraici kowace rana. Ko da yake bayyanar bidiyo na tsiraici a social media ba sabon abu bane, amma abin da yafi daukar hankali da janyo cece-kuce bai wuce yadda a wannan karan su da kansu waɗanda ke cikin bidiyon ne suka yi wa kansu ɗaukar ba sabanin na shekarun baya. To wannan mummunar al'ada da matasan ke yi na ɗaukan hotunan tsiraicin su a wayar hannu na neman zama abin yayi, inda har ƴan manyan makarantu maza da mata suke aikata hakan. Tuni aka yi ta samun martani da kalaman Allah wa dare ga masu yin bidiyon da kuma masu yadawa. Tattauna mu a yau a cikin ajin namu, matasa sun nuna fushinsa game da wannan ɗabi'ar. Haka zalika, wata ƴar TikTok Aisha Yunusa Adam ta bayyana mana dalilin da ke iya sawa a yi ko kuma a riƙa yada irin wannan bidiyon na tsiraici a kafafen sada zumunta. To bari mu shiga cikin shirin, inda za ku ji mu da malamin addini Imam Muhammad Abubakar, inda zai bayyana mana mahangar addini a game da tsiraici, da kuma wani uba Alhaji Abdul Aliyu Tani, duk a cikin shirin namu na yau. Ta cikin shirin namu na yau mun tattauna ne da matasa waɗanda suka yi sharhi da kuma nuna fushinsu game da wannan tozarci da suka ce an yi wa duk matan duniya. Mu shiga cikin ajin namu. To rayuwar TikTok yanzu ta zama wani bauɗaɗɗiyar rayuwa, inda abubuwa da yawa ke faruwa. Cikin kwanakin nan an yi ta samu hotuna da kuma bidiyo, wato hoto mai motsi wanda ake ganin mata a cikin siffa na tsiraici da kuma kamanni marasa kyau. Menene kuke ganin yake faruwa kuma me yake janyo ƴan mata su aikata irin wannan abin da yake faruwa? Muna tare da Ruqayya Usman, Abba Mika'il Dandami da kuma Fatima Aliyu Auta, wanda za mu tattauna da su akan halin da ake ciki ne ke faruwa a cikin rayuwar TikTok ne, har muka kai wannan matsayin a arewacin Najeriya. Abba Mika'il.
To haƙiƙanin gaskiya idan muka kalli abubuwan da suke tafiya a TikTok yanzu, sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La'akari da yadda wasu dukkan jinsi kama maza da mata suka dauke shi wajen da ake aikata abubuwa waɗanda ba su kamata ba, musamman ma kuma idan kika duba wai malam Bahaushe da aka san shi da al'ada wanda yake yana kare kansa da kimarsa a duk inda ya samu kansa, amma yanzu duk waɗannan kunya da aka samu da shi, da yawa cikin mutanen mu sun koma sun bar shi. Kuma duk da manhaja ce wacce ake ganin cewa an yi ta domin matasa, domin baiwa matasan damar da za su yi amfani da kwarewa da basirar da suke da ita, sai ya kasance kuma a maimakon a yi amfani da ita ta hanyar da ta dace, an koma an sauka layin ainihin manufar da yasa aka samar da ita. Wanda hakan yasa idan kika duba da yawan mutane akwai masu son su shiga, amma bisa irin abubuwan da yake faruwa sun haƙura, saboda ana ganin yanzu an kawo wani lokaci wanda ake ganin duk mai yin wannan abubuwan yawanci ana ganin kamar shi ma irin waɗanda suke yin abubuwan da ba daidai ba ne. Kin ga wannan babban ƙalubale ne wanda musamman kuma ya fi nasuwa tsakanin mu al'ummar mu ta arewa. ko da yake waɗannan abubuwan da suke faruwa gaskiya ban yi mamaki ba, domin an ce so mu so mun hauka zub da yamu. Tunda aka fara wasu cikin mata suka dan fara dan sa kaya damammu suna dan abubuwa kuma dama rai danyen goro ya sa mutane suna bibiyar su, wannan bibiyar nasu da ake sai ya zama musu dabi'a. Ya zamto maimakon abin ya ja baya sai ya koma gaba-gaba kullun abubuwan yake har aka kawo wannan matakin da har ma yanzu ta kai karan da zaki ga akwai masu bita tsarara a cikin TikTok yanzu zahiri zaki gani wannan satin wannan sagan wannan satin wannan matsalar
Arkaya Usman.
To gaskiya abin da yake faruwa a duniyar nan da muke ciki ko in ce a wannan lokacin da muke ciki akan social media ya kazanta, saboda zaki ga ƴan mata ne ba manyan ba kananan mata suna zuwa suna sai da mutuncin su suna daukan bidiyon kansu da tsagaicin su suna tura ma wasu mazaje da sunan ko neman kuɗi ko kuma a ce soyayya, wanda in har in dai soyayyar ne da gaskiya wannan ba ma hanyar soyayya bace. To su kuma wa'inda suke yi don kuɗin duniyar gabaki ɗayan ta na wace. To ni abin da yake bani mamaki ma shine ta ya zaka tasa ma kanka kamera ka cire yanda Allah halice ka ka tsaya kana daukan jikinka ba ma iya daukan jikin naka ba har da wasu wasanni kake yi ma kanka, saboda me? Duk saboda ai a burge ƴaƴa maza. Yanzu abin da suke fitar da shi suke yi.
To Fatima kin ji abin da Rukayya ta ce, kuma wannan abin ya shafi mata matasa abu ne kuma wanda yake misali gida na yayi, dan abin tun an yi daya an yi biyu yanzu kuma ya zama kusan kowace rana sai an saki wani video wanda yake dauke da irin wannan tsaraici.
Kin san yanzu yanayi wasu daga cikin su yadda muka ji bakin su, wasu sun ce rayuwa ce ke sa su yin haka, wasu kuma sun ce suna yi ne dan ra'ayin kansu. To ni dai gaskiya ana wa ganin ana zubar ma mata mutunci sosai, ba wai kankin kansu kadai ba, generally mata ne, saboda ai duk abin da zaki fito ki nuna a duniya dayar macen ma irin shi ne a jikin wata macen ma, duk dai abu daya ne. So yanzu dan kin fitar da wannan ai ba kanki kadai kika tozarta ba, kin tozarta matan duniya ne gaba daya. Yanzu kin zauna kin ajje video kina bayyana tsaraicin ki a waje, me amfanin wannan? Yaya iyayenki da suka haife ki kansu za su ji idan kika yi wannan abin?
To ai san cewa wani lokaci suna yi ne don nishadi kuma ajewa suke a wayar su, to ko yake yake fitowa a go?
To wani irin nishadi ne, wani nishadi zaki ji ki ajje kamera kina kallon tsaraicin jikinki?
Fi sabilillahi nunar da tsaraici shine nishadi? Wannan ai ba nishadi bane, ya koma hauka. Shi yasa kamar yadda na fara gaya maki, idan kika duba ainihin manufar da yasa aka samar da wannan manhaja ta TikTok, zaki ga mutanen mu an sauka. Kin san sau da yawa wasu lokutan mutanen mu ba su iya samun ci gaba ba, a ya shigo ne domin ci gabar duniyar fasaha, amma kuma idan aka duba yadda ake mu'amalantar sa ya zamto gaba daya ya sauka daga gwadaben da aka samar da shi.
An san arewacin Najeriya da al'ada masu kyau da kuma kunya, shin kina ganin abu ne wanda ya jibanci amma sake al'adar ne ta gudu babu wannan alkunyar da ke cikin walwa kuma da hankalin mace?
To ina al'ada take anan? To ko turawan su ma suna da al'adar su ta kunya, musulmi abin da ake samu su dama aikin su ne wa'annan, amma turawa su ma suna da tasu al'adar da suke kare nasu mutuncin. To ballantana yanzu mu wai da aka san mu da kara da mutunci da kiyaye kanmu, wai mu ne yanzu ƴan arewa wai abin nan da yake faruwa mu ne yafi addaba a ciki kullun. Yanzu sai an sake sabon video wanda sananni ya ce maybe content creator ce a TikTok, wanda kowa ya san ta, wani yana ganin mutuncin ta, wasu ƴan film ne wa'anda ake kira da gasunan dai iri-iri, kullun kana ganin abin gwanin bacin rai da cin mutuncin ya kai ba abin ma ba ma ba ma a san mata ina za a dauko ma abin ba. Dan yanzu tun daga wancan watan da ya fita ake sake video, ba ranar da ba a sake wani sabon video, wanda idan ka gani sai ka ji wancan na baya ma wannan ya fi shi. Kuma duk wanda ake sake yawan mun san su, kowa ya san su, inda kana shiga social media ga sunan ne. To abin ne ni mu ba ma mu san mata ina ma abin yake ba, kawai dai abin ya zama ya kai inda ya kai lalacewan ta kai inda ta kai inda ba ma wata kunya ba wani kara, ki tasa ma kanki kamera ki dinga daukan tsiraicin ki yanda Allah ya rufa miki asiri ya baki labule, ke kuma kin zo kin bude kanki duk akan sunan menene, duk akan dalilin me yasa da ake wannan tashin hankalin.
To amma an ce in an bi ta barawo a bi ta mabisau, ko ɗan kallo da wanda suke dangwala masa like da follow, zai iya yiwuwa ku ne kuke ƙara kawata musu abin suke ci gaba da yi?
Sau da yawa idan suka yi abin da suka burge za ka ga abu ya dan burge, kaka danna alamar like, amma akwai mutanen da kai ka san idan ka danna like ma ka halar da kanka. Idan kika samu zaki akwai abubuwa da dama waɗanda zaki ga ana yi, duk dai ana karkace hanya, sannan kuma akwai waɗanda suke tafi da al'amarin yadda ya kamata suna yin shi daidai. To kaga dan ka bi waɗannan mutanen ba laifi bane idan ka danna musu like ko ka yi following nasu.
Eh to wannan ma yana sa su yin wannan, amma kuma dan dalilin likes ko samun comments ko wani abu ba zai zama dalilin da zai sa ka dinga bayyana tsaraicinka a duniya ba. Kai kanka idan ka fito waje ai zaka ji kunyan kallon jama'a.
Ko da yake waɗansu a cikin su suna claiming cewa wai ba su suka tura ma mutane mazajen da ake zargi ko kuma matayen da suke tura ma ba, domin abin gida biyu ne, akwai maza mu namiji da namiji kuma mace da mace.
Abin ya tsallaka har maza ma suna yi.
Maza ai hadda nasu duk yasu duk an sake duk kowa ya gani da maza waɗanda su din ma sanannu ne mun san su kuma duk a TikTok ana duk ganin su. To sai su ce wai ai sun ije waye su ne sun dauka dan nishadi. Kawai sai aka zo aka samu wata munafuka kawa ta dauka ta dura ta tura. To tun a karan farko ma me yasa zaki ije irin wannan video? To me ye ma dalilin da zai saki wannan video akan me? Wa kike so ki burge kan kike so ki burge ko me? Kawai dai wannan magana ce wanda ma ba a san ma daga ina ta taso ba, ƙarya ce. Kawai suna yi ne domin su zo, wasu suna yi dan kwadayi, wasu kuma wai dan soyayya. To ni dai ban ga soyayya da ta saki dauki tsaraicin kiki tura ma dan namiji ba, duk duniyan nan ba zai yiwu ba. Ballantana kuma kudi da nawa ya baki ko duniyan nan da abin da cikin cikinta aka dauka aka baki aikin banza ne zai zo ya kare.
TikTok abin yayi ne kuma kamar yadda kika yi maganar nan duk da yake ba makan maudu mu yake ba, amma ana samun matan aure ma sukan irin wannan tsaraicin saikawa mazajen su. To ko da kina ganin a cikin saboda ginan urushiya ce da kuma gidan suna ganin cewa ba su da auren wani akan su, shi yasa suke wannan abubuwan da suke
urushiya saboda rashin aure. Ai matan auren ma sun fi yin wannan abu.
A cikin su akwai matan aure?
Akwai matan aure ma waɗanda su aure ma suke da shi ba wanda bai san matan aure bane ai. Waɗanda su ma suna da auren kuma suna yi. Sun mafi yawa su kuma me za a ce musu, ba batun wani kuruciya, kawai dai lalacewa ne da tsabar rashin sanin ciwon kai shine kawai abin da yake kawo wannan abu. Ana zuba mana da mutunci a titi da bata wa arewacin Najeriya nan suna. Wani irin tashin hankali wani yadda ne zaka yi ma ɗan namiji har zaka mishi wannan abu, har zaka dauki jikinka ka tura mishi kuma kai kana yana maganan yana son ka, wani irin so ne, ta ina so ya taso anan.
Aya wannan al'amari babu maganar kuruciya, saboda idan kika duba ana maganar mutum na da aure ko kuma ba ta da aure, ba ka da hankali, duk abinda ka zo ka nuna anan yana nunar da tarbiyyar gidanku. Abinda aka koya maka ita ka zo nan ka nuna, wanda ke nunar da cewa ba wai mutuncinka bane kawai ka watsar ko kika watsar, kin watsar da mutuncin gidanku ne da aka baki. Babban kalubale ne a gare ki ko kuma a gare ka, kai da kake irin waɗannan abubuwan da suka saba da tunanin mutane.
Bari mu kankare da kai Abba. Wani jan hankali za ka yi wa 'yan uwanka matasa a game da shiga TikTok da kuma amfani da shi a musamman irin shafukan da ake dubawa?
Jan hankalin da nake da shi musamman ga mu masu mu'amalantar wannan manhaja ta TikTok, da fari mu duba ainihin dalilin da ya sa aka samar da wannan manhaja. Sannan kuma muna da gagarumar gudunmawa a matsayinmu na matasa wanda za mu iya bayarwa wajen tsaftace yadda ake tafi da wannan al'amarin. Alal misali, yau idan ka zo kai abinda ba daidai ba, na yi unfollowing ɗinka, na daina liking, duk abinda kai na koma na share, dama dan me kake yi? Duk wanda yake waɗannan abubuwan da suka saba wa tunanin mutane, ai yana yi ne saboda yana samun masu dangwala masa suna nuna sha'awarsa akai kuma suna bibiyan sa. Daga ranan da ya duba dashboard ɗin shi ya ga cewa yana da masu bibiyan sa mutum 100,000, ya fara dawowa 90,000, ya sako 80,000, dole ya zauna yi wa kansa karatun tanada, saboda ai yana yi ne domin ya samu ƴan sulalla. To ƴan sulallan da ke samu sun koma ja baya. Zara ba ta barin dami, da ya fahimci cewa wannan abubuwan da yake zai janyo mashi gaba ɗaya waɗannan mutanen da suke bibiyansa, wata rana ya waye gari babu su, dole zai dawo ya saita tafiyarsa. Kin ga ta wannan hanyar za a iya samun tsafta. Kuma a matsayinmu na matasa, ya kamata a ce waɗannan manhajar da ake samar mana da su, mu maida hankali domin binciken abin da zai amfane mu, ya amfani rayuwarmu da al'ummarmu baki ɗaya.
Bar mu ji ta bakin Aisha Yunusa Adamu.
Ta assalamu alaikum, sunana Aisha Yunusa Adamu, wanda aka fi sani da mai dalilin aure a TikTok.
Ku dai waɗanda kuka fi amfani da shi wannan manhaja ta TikTok, kukan yi iya baki kokarin ku ga cewa kun janyo ra'ayin masu kallon ku da kuma sauriyar ku. Haka ne, to na lokaci kukan kai ga kun sa duk wani abin da zai janyo hankali kamar na abun mamaki ko kuma abin da zai janyo maganganu. Shin ba ta ganin ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyowa kenan ake yin wa'in abubuwan na nuna tsaraici da fadala a cikin wannan manhaja.
Yanzu a rayuwar da ake ciki an koma ba a kiyaye dokokin Allah ba a tsoro. Domin mutum yana son ya zama yayi fice ko kuma yayi suna a duniya ba zai yi tunanin content ɗin da zai posting ko zai iya zama matsala ba ga al'umma. All in the name of ana so a tara mabiya kamar maganar tsaraicin da take dinnan gaskiya zaman mana ruwan dare ga duniya kuma ka rasa ta inda suke fita suna yawo ko ta ko ina videos ne ke yawo na yan mata da samari suna fito da tsaraicin su kaga su mararatar su yawanci tiktokers suna tiktok suna da pages kuma sun zama famous an san su san yi suna su ne zaki ga wayannan videos suna yawo yadda abin da yake faruwa shine sharing videos din nan zaki ga ana yi dan bazan tunanin duk wata mai hankali za ta yi makanta video ta sake shi dan tana neman followers ba da kanta gaskiya ne a tunani na na fi tunanin cewa ko kila hakin wayoyin nan ake yi
fatuwa na mu kutse
ai kutse kin san yanzu technology din nan ya zo da komai za a iya breaking ma cikin wayanka a kwashe maka information baka sani ba ko kuma yadda kin ga wannan word din kalmar yadda ta zama bala'i saboda kin yadda da kawa kin bata waya tace bari in daddau hotuna tayi hotuna tace bari in tura garin ture ture ke kuma kin yi bidiyon ki na tsareci kin aje zata tura wayanta tana jira saboda ana zamani yanzu da hasara da kita tana jira ran da wani abu ma zai hada ku ko kuma ce threatening dinki duk abubuwan da ke kawo kenan akwai sorewa za ta tura miki a ce ki bada miliyan kaza
wata abin da bature ke cewa blackmail
blackmail bada miliyan 10 ko miliyan 20 an san ba baki baya kowa ajiya ba saboda an san ba za ki iya biya ba sai a miki wannan tijarar a ce ki kawo wannan kudin baki bada ba sai a saki tsaraici
to shi wannan manhajar ba ta da dokoki ne wanda zai iya hana abu kaza da abu kaza ne ya kamata kawai a nuna
wallahi gani ake kawai dai sakaka ake tafiya a TikTok kuma ba haka bane akwai abin da ake kira community guidelines shine dokokin da ke tambaya da cewa zaki kaza ba zaki kaza ba zaki kaza ba zaki kaza kuma idan kin kare doka kaza ga penalty kaza had suna burning pages for some hours in ji kai wani abu kai saba ma wannan guidelines din nasu so ba ya da zai dauki nude picture videos mutum ya sashi a page din shi before 24 hours ya sauke page din
duk da kin ce ba a TikTok ake turawa ba amma dai yawancin wanda ake ganin tsaraicin nasu wato masu amfani da TikTok ne me yake tunanin manufar yada wannan bidiyon da ake yi din
to duk dai manufar ba zai wuce wasu suna neman followers bane cheap popularity wasu na tunanin idan suka sa ai zai going viral wato zai zagaye ko ina su za a rika kallo suna trending zaki ji ana muke trending so ana son da su ake yayi suna son su zama su ake yayi suna tunanin wannan zai karkato da hankali kansu basu san cewa suna gurbata tarbiya bane suna jawo mu arewa su rutai another reason shine kawai ana son maybe an ga kin taso kin yi fice kin yi suna ana ganin ki kina haskawa to bar a dishashe miki wannan hasken naki
to amma me yasa tun farko akai wannan bidiyon
wasu suna yi ne domin kansu a cikin wayansu wasu kuma suna yi ne su tura wa maza sun yadda da wasu mazaje ne soyayya ya kai su ya baro sun dauka sun tura ma samari to samarin nan ba su iya rike amana ba wasu sai su tura garin tura tura ne ai na tura ma wani aboki ya gani sai kiga video ya fita amma abun nan ya zama abun tsoro saboda yanzu abin da ake tayi kenan shine trend kai videos din na gani tana Hausa ta tsaya tsirara gaban miro tana shiri tana magana bidiyon nan kuma ya fita saboda ba sa girmama iyayensu ba sa girmama al'umma
ina iya kira saki ga halin da ake ciki ga TikTokers sun sama wanda suke yada abin nan
gaskiya zance su tsoron Allah abinda zaka ji a ranka in baka ji tsoron Allah ba san tsoron wa zaka ji ba tunda an kawo zamanin da yaran sun fa karfin iyayensu wasu iyayen suna kokarin su dan malam ne yaki halin malam
to Imam Muhammad Abubakar ma ya bamu nasa fatawar a mahanga ta addini
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Muhammad Abubakar shifi imam na masallaci Muhammad Nasir a garin Kaduna Nigeria irin abubuwan da suke faruwa ne da tsareci a cikin kafafen sadarwa zumunta na zamani wato social media musamman TikTok to abu ne abin takeici wanda ya saba ma addini ya saba ma tarbiyya ya saba ma kyawun al'adunmu kuma ya saba ma hankali mai kyau ta bangaren addini addinin musulunci ya bar komai ba Allah madaukaki yana fada cikin suratul ma'arij aya ta 29 zuwa 31 Allah yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara dhalika fa ulaika humul adun Allah yana sabanta mu'minai sune daga cikin sufofin su Allah ya ce masu kare ainihin al'auran su sai ga ainihin matayensu da kuyangunsu su ba abin zargi ba ne, wanda suka kuma nemi bayan haka nan na amfani da al'aurarsu wajen yada ta ko amfani da ita, to wa'annan sun wuce iyaka. Don haka suna kare al'auransu daga bayyana da ita, sannan kuma suna kare al'auransu daga yin amfani da ita ta hanyar alfasha, abinda ba amince ba. Sannan ma'aikin Allah tsira miji Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisin Bahas bin Hakim, wanda Abu Dauda ya ruwaito shi kuma Imam Al-Albani ya inganta shi, ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, me zamu kiyaye daga al'auran mu? Yace ka kiyaye al'auran ka sai dai ga iyalinka, wato matarka kenan, kuma abin da daman ka ta mallaka, namiji tare da namiji ba. Yace masa ka kiyaye al'auran ka daga dukkan ganin wani dan adam, wani mutum mutukar iyawarka. Sai yace na ce ma gi sallallahu alaihi wasallam, to ina ni kadai ba kowa tare da ni? Sai Allah ma'aiki yace, to Allah shi ya fi cancanta a jikunyarsa. In muka dawo cikin al'adun mu kyawawa, mu musamman a shan Hausa aka ce al'aura abin da ake boye shi kenan. Za ga duk abin da wasu ce maka wannan al'aura ne, to abin da ake boye shi, wanda babu wanda yake son ya bayyana da wannan ga mutane, sai wanda dabi'a ta lalace. Abin da shafi kuma tarbiya, irin wannan wato al'amari da yake bayyana a social media, mutane suna bayyana tsirrai, su dauki tsirrai su bayyana, to wannan abin ya sa amma tarbiya, tarbiya ta addini, tarbiya ta al'ada mai kyau, domin duk wanda yayi wannan za ka samu ba shi da halaye masu kyau, ya fita daga jerin mutane na ainihin kirki. Za ka kore a can ƙasashen misali Turawa, za ka masu irin wannan harka, za ka mutane ne wanda a cikin al'umma ba masu ainihin mutunci ba, ba masu kima ba. Abin nan kuma ya saba ma hankali mai kyau. Wannan mummunan al'amari ne ya saba ma tarbiya, tarbiya ta yara da ta manya gaba daya. Dan haka nan ya saba ma zamantakewa, ta yanda mutum zai kokarin ya bibi dan uwansa dan ya gano nutsiyacin sa yazo ya da, wannan ya ci zarafin sa, ya ci mutuncin sa, wannan bai ainihin wato halatta ba. To ala kulli hal, wato wannan al'amari da yake faruwa na yada tsiraici, wannan ya saba kwari daga cikin wanda muka faɗa. Dan haka wajibi ne a dinne wannan ya tuba zuwa ga Allah, kuma masu daukan al'auran kansu su sanya a cikin shafukan su na social media, wannan suna yin mummunan aiki. Dan haka muna fata Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu akan abin da yake daidai, Allah kuma ya tabbatar da mu akan tarbiyya da al'adun masu kyau, Allah kuma ya kare mu.
Bayan amfanin da shi wannan manhaja ta TikTok da kuma sauran kafafen sada zumunta, shin akwai waɗansu dokoki da ka iya janyo a rufe su ko kuma a dakatar da waɗansu ayyuka nasu? Wannan tambaya ita na yi wa Dr. Muhammad Ibrahim Danja, malami a tsangayar koyarin aikin jarida ɓangaren kafafen yaɗa labarai na zamani.
Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Danja, babban malami a sashin koyar da aikin jarida na kafafen labarai na zamani, wato Department of Information and Media Studies, tsangayar koyar da aikin jarida da ke Jami'ar Bayero ta Kano, Najeriya.
Shin wani irin amfani shi wannan manhaja ta TikTok za ta iya samarwa arewacin Najeriya ko matasan Najeriya gaba daya?
Ita manhaja TikTok manhaja ce ta kafar sadarwa ta zamani, wanda ta kunshi hanyar isar da sako wanda yake na bidiyo da kuma na sauti a takaice. Wato amfani da akan samu da ita shine, ita ta ba dama kamar sauran kafafen labarai suka ba jama'a dama cewa democratization of media, wato yanzu dai kowa ne yana da ikon karba da kuma isar da sako. To kin ga amfani na farko kenan, sannan kuma ana kuma amfani da ita domin samun ƴan kudaden shiga. Misali, idan mutum na da mabiya da yawa, na yana jawo talla, wanda su masu wannan kafa sukan biya kudin wannan talla. Kinga shi ma wannan an samu karuwa ta bangaren tattalin arziki, sai kuma magana bangaren tarbiyya da wayar da kan jama'a. Malamai da yawa da kuma sauran masu ima mutane tarbiyya suna isar da sakonni da yawa ta hanyar TikTok, abinda a da ba kowa ne ke son ba. Abin da nake so dai a fahimta dai shine ita din a hakikanin kanta kashin kanta ba ta da damar yin sharri ko alkhairi. Muna daukan ta kamar vessel, wato kamar misal a ce kwalba ce, sai abin da ka dora a cikin ta shi yake nuna maka amfanin ta ko sharrin ta, ko dai ka dora alkhairi ko kuma ka dora sharri.
Akwai wata doka ko kuma yadda za a iya takaita amfani da manhaja ta TikTok a Najeriya?
Za a iya daga TikTok, saboda ai shi ma kafa watsa labarai ce, idan gwamnati ga dama za ta iya hana amfani da ita Najeriya. In ba ku manta ba, gwamnatin mu shiga Buhari ta hana amfani da Twitter a Najeriya, to shi ma din gwamnati za ta iya hana. Ai akwai kasashen da TikTok ba a amfani da su, ita ma Najeriya in ta ga dama gwamnati za ta iya hana, ko kuma ta sa doka ce sai an bi kaza za a yi kaza. Kamar yadda na yi bayani a baya cewa ita kafa labarai musamman mallakin kasashen Turai sukan dauka cewa kowa na da da'a irin tasu, sai su ce maka cewa ka faɗi iya shekarunka kafin ka hau. Wato wannan shekaru da aka faɗi shi ne zai ba su dama su dauka cewa ka kai matsayin da zaka gani. Sannan akwai magana ta filters. Mutum ya ga dama zai iya sa ma kansa filter, ce yana so kalli abu kaza, bai so kalli abu. Akwai a issue na abun da suke kiran shi targeting. Misali yanzu ka fara kallon abu kaza a kafa ta Twitter, to abubuwan hoton irin bidiyoyin da za su nuna maka sai suna kwan da suka danganci wannan abubuwa ne. To yanda akan samu akasi, idan aka rashin sa'a mutum ya fara da kallon irin abubuwa na marasa mutunci, ba sa matsa mutum ya kalla. Shawara ce in ka gina kallon ka ga ma ka tsallake, in ka ga za ka canza preference, in ka ci abu wato in abin da ka fi bukata a kakanni, idan shi ka dauka to sai su sauya maka alƙibla abin da suke nuna maka gani. Amma dai tabbas suna da wannan tsari na kare kananan yara da kallon batsa da sauran abubuwan da bai kamata ba, kuma shi yasa lokaci misali idan bidiyo akwai abu na mummunan rauni haka ko mutuwa haka, sai su dan dusashe shi da in kai ka ga dama ka je kalla. Mun koma kan magana ta da nake cewa ita din a matsayin ta kafa labarai ba ta da ikon yin daidai, ba ta da ikon yin kuma kuskure. Kai din mai amfani da kai ne kake da ikon, ko kai amfani da ta da ya kamata ko kuma kai amfani ta yadda ya kamata ba.
To wanda Tijo Malam Abdu Aliyu Tami ya ce a matsayinsa na iyaye suna da babban laifi a cikin wannan al'amari.
To a halin gaskiya ni ina ganin wannan abu laifinmu ne mu iyaye, domin abin da yasa mu kanmu iyayenmu ba haka suka yi mana tarbiyya ba. Shin me yasa ba za mu koyi da abin da iyayenmu suka yi ba akan ƴaƴanmu? Me yasa za mu kyale ƴaƴanmu su rika irin wannan abubuwa? Social media nan wasu abubuwa ne suke fitowa a cikin wayoyi wanda ƴaƴanmu suke gani, a wani abin zaka koya ya zama shirme, su can inda suke yin ma su masu yin ma ƙya musu ake. To sai ƴaƴanmu su ɗauko shi su race wannan rigar ya fito a yanzu, baƙon abu ne wanda ya gurɓata al'ada da tarbiyya irin namu, musamman namu na ƴan arewa. To ya kamata mu sa ido. Akwai abu da zan gaya miki, ƴaƴan namu yarinya ne tana ɗaki sai ta kai ƙarfe 3 na dare tana kalle-kallen waya, amma mu iyaye bamu damu ba, don ta nan suke samun irin wannan abubuwa su lalace. Saboda haka ni a nawa ina ganin ya kamata iyaye su sai tsaye su sa ido akan tarbiyyar ƴaƴansu. Ni na san dama za mu kawo ga wannan matsayin. Mu da idanmu da hankalinmu muna kallo, za ka ga mace ba wai ƙaramin yarinya ba, mace nake nufi, za ka ga tana talla irin na magunguna, irin na mata na batsa da sauransu, amma ba mu ce komai ba. In saboda Allah shi ko shi an ka ce ashe tsirici, ashi ne mutuncin mutum ai. Yaro ɗan ƙanƙani duk lokacin da ya fara hankali, to shi zai rika kula da tsiricin kanshi. Tun da za ka ji a ce ma uwarsa ma ka ce mishi wanka, shi zai wankan da kansa. Me yasa? Saboda fariyarsa bai son iyayenshi ma su ga tsirincin shi. To shin me yasa a yanzu za a ce mace baliga ta shiga cikin danginta, uwanta na kallanta, ubanta yana kallanta, dangi duk kowa ya santa, amma ta fito ta dinga nuna tsirincinta? Saboda haka ni ina ba da shawara ga mu iyaye, ya kamata mu sa ido da kyau da Allah kan irin wayannan abubuwa. Kowa ya kula da iyalinshi da ƴaƴanshi.
To Allah ya kyauta. Yada duk wani abin da yake cutarwa ga wani illa ce kuma abu ne mara kyau. Sa'annan tsiraici sirri ne na tsakanin mutum da ubangijinsa. Sai a kiyaye.
To madalla ma sauraron mu kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta